Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 28 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, mataimakan 'yan majalisar dokokin kasar sun koka na rashin basu daraja daidai da irin matsayin da aka zaɓe su. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Sir Filu Hashim Gumal zai gabatar. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro, wato Bolsonaro, ya ce ƙasar sa za ta karbi tallafin kudaden da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na G7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin Amazon mai dausayi. Idan har shugaban Faransa Emmanuel Macron ya janye bakakken kalaman da ya yi. A jiya Talata, shugaban na Brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban Macron ya zarge shi da yin ƙarya, yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin nan sai a fara tattaunawa.
Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação.
Shugaba Bolsonaro kenan yake cewa cikin harshen Portuguese, da izinin Allah za a samu maslaha wacce za ta gamsar da daukacin duniya da shi kansa shugaba Macron, wanda ya kamata ya rika tauna kalamansa kafin ya furta su idan har yana son ya fice daga matsalar da yake ciki ta juya mai baya da al'umma kasarsa suka yi kafin ya ce zai yi jayayya da mu. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce idan har takwarar aikinsa na Amurka Donald Trump na so su gana, to ya fara share fage da dage takunkuman da ya kakaba wa Iran. A cewar Rouhani, Iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba, yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne. Ko a baya-bayan nan shi da kansa shugaba Trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan ƙasar ta Iran.
The sanctions are absolutely hurting them horribly. I don't want to see that.
Yace lallai takunkuman na cutar da su. Ba na son ganin haka. Ba zai yi mu bar su mallaki makaman nukiliya ba. Ba zai yi ba. Lallai akwai yiwuwar za mu gana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne da yake ta faɗi tashin ganin ya sasanta Amurka da Iran kan wannan takaddama. Amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a Hong Kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta ɗauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan. A ƙarshen makon da ya gabata, 'yan sanda sun yi ta harba mahayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati, yayin da su kuma suka yi ta mai da martani da bam ɗin da ake haɗawa da man fetur da duwatsun bulo.
If violence continues, the only thing that we should do is to stand up.
Shugabar yankin ta Hong Kong kenan Carrie Lam take cewa idan har ta zoma ta cigaba, ba mu da zaɓin da ya wuce mu daƙile ta ta hanyar amfani da jami'an tsaron mu kamar yadda doka ta tanada. A jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba za ta zira ido tana kallo ana wannan tashin hankali ba. Yayin da sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ya kaddamar da gwamnatin haɗakar da aka kafa, bangaren 'yan adawa na ƙorafin cewa an ajiye su a gefe. A farkon makon nan, shugaba Felix Tshisekedi ya ayyana jami'an gwamnatinsa watanni 7 bayan da ya lashe zaben da ya bashi damar ɗarewa karagar mulkin ƙasar. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin 'yan adawa Emery Kalwira ya yi zargin cewa har yanzu mutumin da Tshisekedi ya gada, wato Kabila, shi ke riƙe da mafi akasarin kujerun gwamnati kuma baya son ya bar mulki. Yankin Puerto Rico da har yanzu ke kokarin farfadowa daga mummunar guguwar da ya fuskanta a shekarar 2017 na cikin shirin kota kwana, yayin da wata guguwar da aka wa lakabi da Dorian ta doshi yankin wanda ke karkashin ikon Amurka. Masu wasashen yanayi sun nuna fargabar cewa guguwar za ta kai kusan karfin makwashar guguwa, yayin da za ta ratsa ta tsakiyar yankin a daren yau Laraba. tunu hukumomi suka ayyana dokar ta baci tare da yin gargadin yiwuwar wato samun ambaliyar ruwa da zaizayar kasa da kuma katsewar wutar lantarki a yankin. Har yanzu dubban gidaje sun kasance ba su da rufi, sannan wasu hanyoyi suna toshe tun bayan makwacin guguwar Maria da ta daidai da yankin a shekarar 2017, lamarin da ya kai ga mutuwar mutum 3,000.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, mataimakan 'yan majalisar dokokin kasar sun bayyana damuwa game da yadda suka ce ba sa samun kulawa da ta dace daga 'yan majalisar, duk kuwa da cewa gudunmuwarsu ne aka ci zaben da ya bada damar shiga zauren majalisar. Saboda haka suke ganin lokaci yayi da za a sake sabon lale. Daga mai ga rahoton da Sulemumun Barma ya aiko mana.
Kundin tsarin mulkin Nijar da kundin zaben kasar sun bayyana mataimakan 'yan majalisa wato suppliant a matsayin wakilai masu jiran gado. Sai dai shekaru kusan 30 na demokradiyya bayanai na nunin har yanzu ba a ba su darajar da ke daidai da wannan matsayi, kamar yadda suka koka a ƙarshen wani taron da suka gudanar a nan Yamai. Hajiya Ramatu Hamza, 'yar majalisa ce mai jiran gado.
Har yanzu mu suppliant mun ta wuri ba a san kowa muke ba, muna ta daidai ne wani wurin ma mun ta sai a kore mutum, ba wani makarin, ba wani abin da zai nuna mu suppliant ne ba. A lokacin mun san can ba kowa san wa muke, mun ta kauye an mu aka zaba tunda suppliant ka ta gidan hoto da kai za a zaba an danke suppliant kamar da saban da aka ce. Yanzu mun so ne ba kowa muke ba, banmu da wani abin da mai nuna kowa muke, in ka ta cikin taro sai a kore ka. Sannan shi ne muna son duka suppliant Niger su samu wani staci shi ne amarin taron da mun.
Dokokin zaben Niger sun tanada cewa mataimakin dan majalisa wato suppliant ne ke maye gurbin dan majalisar yankin da ya fito, idan akai katari ya gaza ko dalilai masu nasaba da canjin wurin aiki ko kuma ma idan rai ya halinsa. Sai dai alamu na nunin 'yan siyasa na kokarin soke wannan mataki, inji Umaru Malam Musa, mamba a kwamitin tuntubar kungiyar 'yan majalisa masu jiran gado.
Yanzu anan a assembly akwai post siege vacant wanda dan majalisa ne dole ne, tunda an ce su zababbu ne, mutum in ba zabe shi ba zai zo a majalisa ya wakilci mutane ba, sai an yi election partial. To sai aka zo a cikin sabon kundin zaben nan code electoral na yanzu wanda aka yi kwanakin baya, sai aka ce a in aka samu irin wannan abun nan gaba ba zabe ba za a yi, zuwa za a yi a duba cikin mutane wanda list na party politics ko na groupement de party politique ko kuma na independent wanda yake da wannan wajen kujeran nan, sai a je ba tare da an yi zabe ba, kawai sai a je a dauko mutum a kawo shi a nan majalisa. Wannan abun gaskiya baya sa demokrasiya ta ci gaba.
Dan majalisar dokokin kasa Honorable Idris Medaji da ya tuntuba akan korafin na kungiyar mataimakan 'yan majalisa ya bayyana cewa
shi da ma abinda ayar doka ta ce ta yi zabe, akwai wanda aka ce ma titular deputy, titular akwai deputy suppliant. O an ka zaka wurin rantsuwa deputies titular shine aka rantsar dawa, bayan shi ai doka bata ta ce ga abin da ya kamata ai ma suppliant, ai mataimakin deputy kenan abin da ai doka ta ce ai shine ake yi.
Taron na tsawon wuni daya ya damka takardun shawarwarin da ya tsayar a hannun jami'an da suka wakilci gwamnati a wannan haduwa, danganan an hamzarta daukar matakan magance matsalolin sabbin zababbun wakilan al'umma da ake sa ran tantancewa a zaben 'yan majalisa na watan Disamba 2020. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar.
Madalla gaida Sulemumun Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Walle walle wana ta dauke kama kariya,
kariya
ne wagana gobe ba mu ne ba.
Walle walle wana ta dauke kama kariya,
kariya
ne wagana gobe ba mu ne ba.
Walle walle wana ta dauke kama Thank you.
ta bara bai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka bani barai nawa ya da amci Allah da dawo manzo babba haka haka
balle walle mana ta dauki kama kiya dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba na roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zakka dan abadalla tagun amina mai kishinka dukkan lamurana albarkacin sa kai zan roƙa kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba
walle walle mana ta dauki kama kiya
kiya
magana gobe ba mu ne ba
na da bayani ya al'umma ku dan saurara mutun da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle mana ta dauki kama kiya
kiya
magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba
balle walle mana ta dauki kama kiya
kiya
dangane magana gobe
ba madalla yanzu kuma ga sarfil Hashim Gumal da maimaitin shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum Shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki wani babban kalubale ne ga kowace irin hukumar tsaro musamman ma hukumar da ke yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA Ganin yadda matsalar sha da fataucin miyagun kwayoyi ta zama wata babban matsala ga yara da matasa har ma da manya maza da mata da kowane dan kasa ke addu'a da saka ido ga gwamnati da hukumomin tsaro domin ganin an dauki mataki aka Batun kenan da filin ciki da gaskiya yake bin diddigi domin gano asali da kuma fatan samu hanyar warware ta. Ku biyo mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashim Gumal. A ci gaba da sauraron korafin da ma'aikatan hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA. A makonni biyu da suka gabata mun saurari ire-iren kalubalen da suke fuskanta da suka hada da rashin kayan aiki irin su makamai da kayayyakin sadarwa da na tattara bayanan sirri da saka san rai a batun karin girma da kuma zargin tsohon shugaban hukumar da ya kwashi shekaru 10 yana aiki ba tare da ya tabbuka abin kirki ba idan aka dauke koran ma'aikata da yayi Shin gwamnatin tarayya ce ko ma'aikatar shari'a ko kuma gwamnatin jihohi ne ke da alhakin samarwa da hukumar kayayyakin aikin da suke bukata? Ga wakilin ma'aikatan da wannan amsa.
Kaga na ɗaya dai duk wani abin da kaga wata jaha ta mana ta tausaya ne ta mana. Duk wani abin da kaga wata jaha ta taimaka mana da shi ita ta gane cewa in ba ta taimake mu ba ƴaƴanta za su wahala sai su agaza mana su taimaka mana. Amma ainihin nauyi na kayan aiki ina tabbatar maka da cewa mu a namu sanin federal government gwamnatin tarayya ta kamata ta ba mu kayan aiki a biya mu haƙoƙin mu da sauransu. Kaga yau shekaranmu 29 ba mu da block gini daya wanda za a ce gashi nan namu ne na wajen zama tsofaffin officers da muke da shi waɗanda tun lokacin General Bamey ne party secretariat na SDP da NRC na local government ko na jiha da aka samu aka bamu ba mu da komai namu na cewa yau gata kaje ka dubi road safety kaje ka dubi civil defense ba jihan da ba su da ko bariki ko ofishi nasu na kansu yanzu ta dinnan da nake maka akwai jihohin da komandodi ofishi da gidajen da suke an ba su notice kai wa'ansu an kai su kotu akan in ba su biya ba za a kore su tun bara yau mun shiga wata shekara muna wata na bakwai har yau ba mu san me akai akai ba abu dai a ce namu dai zamu mura a ce gashi nan na hukumar mu ne ba mu da ita ko mu ara ko mu karbi haya a hayan ma biya ya zama matsala
wannan hukuma ta ku wani sa'ili sai in ga mutanen ku sun sa kaya irin jajjayi haka wani kuma in gansu da wasu kaya kamar irin nasu masu kama kayayyakin gona shin wani irin uniform ne ya kamata ku rinka sawa a lokacin da kuke aiki
to kaga batun uniform a dunkule take domin na daya idan aka duba yawancin waɗanda suke sa uniform dokokin da ta kafa waɗannan ma'aikatar an yi maganan uniform a ciki mu namu babu maganan uniform rana tsaka aka dauko maganan uniform aka zo aka sa bayan an ciro an ce a sa uniform din na daya abin da ya kama daga takalmin da zaka sa har hula kai zaka saya da kudin ka
ba hukuma take baku ba
a'a hukuma ba ta ba mu
kuma office ɗinku ba baku
a office ba ta bayarwa akwai lokaci can baya fiye da shekara 10 kusan 12 da aka siyo wata yadi mai kaman roba wanda idan ka kuskura ka sa ta rana ya bige ka sai dai a cece ka kusan roba take
saboda zafi
to bayan wannan an zo an ce za a raba uniform sai a ba da yadi daya biyu ba zai ma ishe ka riga da wannan ba akai wannan rufa-rufan ta wuce to ta din nan da rike maka daga wannan lokacin har yau kuma yanzu an matsa an ce dole sai ka sa uniform din a albashin ka zaka cire kudi ka sai uniform Allah la misali aikin mu na ga maka in ba da intelligence ba za ka samu kanta ba
neman siri
in kana neman siri daga aljihun ka zaka cire kudi a albashin ka da bai ishe ka ba annan zaka nemi information da zaka processing ya zama intelligent sannan ka san inda zaka yi ka aikin da shi ka tambi komandodi ka tambaya ko a ina ne a Nigeria babu komandan da ma'aikatar take cewa yau ga naira 5 ka sai photocopying paper kai amfani da shi naira 5 ba a tura musu a ce gashi inda zaka ce to gashi na aikin ka ne na ofishin ka to ya ake so ai aikin yanzu muna zaune kusan kowa ma yanzu aikin mu yake so yi yan sanda an ka gansu akan hanya za su yadda kai su bincike ka suna nema ne ko za su ganka da kwaya custom idan a bakin ruwa ne a seaport kenan idan suka zuwa za a ce sun kama kwaya sun bamu kuma muna nan a seaport din me yasa su sai sun kama suke bamu abinci kama na
to wannan ba su kashin aiki ne da gare ku ku jami'an hukumar NDLEA ba
to mu dai ba a san mu da sakacin aiki ba a cikin bi me yiwa akwai ɗaya da ya faru au lokacin da za a je a binciki wayannan yawa kayayyakin kwankwantononin ko su custom domin ai ka san custom komai in dai a bakin ruwa ne su ne za su ce ku zo a je ai examination sannan mu akwai abin da muke so a bambanta su suna examining ne a ga cewa shin me aka zo da shi abin da kace ka zo da shi daidai ne sannan su yanke maka kudi da ya kamata ka biya mu kuma sacin muke yi
kuna bincike
muna bincike ne mu tabbatar da cewa baka shigo mana da kwayoyi ba shi yasa zaka ga ya kamata akwai mu akwai port police akwai navy da sauransu amma yawanci ainihin an keje mu sai abin da ake so mu sani muke sani maganan sakaci a wajen mu babu shi
yanzu a game da waɗannan matsaloli da ka fada tattare da wannan hukuma ta NDLEA a Najeriya shin ina mafita kama daga shugabanci har committee Buba Maro Hamma ga shugabancin wannan hukuma da ma waton yanda ya kamata wannan hukuma a tafiyar da ita a Najeriya
to mafita dai daga wannan kunshi mu da muka shiga na farko dai maganan shugabancin nan ko da ka aifa ba shi yiwa ka ce ya shekara 29 kusan 30 ka ce bai san abin da yake ba akwai waɗanda suke cikin mu wanda idan aka bincika za a zakulo wanda ya kamata shugabanci hukumar nan in kuma ita gwamnati ba za ta yadda na cikin mu ya shugabance mu ba in za a dauko wani ne daga waje to gwamnati ta taimaka a kawo wanda ya san aikin nan
kana nufin kamar wanda ya taba yin aikin ya ritaya kenan?
Yawa, wanda ya san aikin nan ya ritaya ko kuma a cikin mu wanda yake nan kamun ya ritaya. Ai muna da su. Akwai waɗanda suka ritaya, akwai wanda ba su ritaya ba. Kuma su aka ce wanda yake sa takalmi ko kuma wanda yake daki, shi ya san inda daki yake masa yoyo. Saboda haka a taimaka mana mafita na farko kenan. A samu wani daga cikin ma'aikatan a manyan a bashi wannan ma'aikata, sannan ba bashi ma'aikatan kawai ba, ya fada a damuwar mu, sannan gwamnati ta taimaka a bada isassun kayan aiki, welfare din mu a duba, a bamu hakokin mu, a fitar da mu daga cikin kuncin da muke. Abokan aikin mu da suka rasu, a tabbatar cewa iyalansu an ba su hakkin su. Wanda suka ritaya, kana ritaya ya kamata a ce akwai abin da zaka tafi gida da shi, a duba a taimaka. Na dai kenan. Na biyu, kayayyakin aiki. Wannan ba zai yiwu in dai za a kawo ko a cikin mu ne yau aka ce an nada daya a cikin mu, sai ya kasance an bar mu a inda muke a gidan jiya. Shugaban kasa bai taimaka, an duba, an fitar da mu daga cikin kuncin da muke ba. To ina tabbatar maka da cewa kasan nan za a wahala. Wahalar me? Ma'amala da miyagun kwayoyi, safaranta, shanta. Yanzu haka akwai matsala a kasa. Mu kanmu yanzu a tsorace muke, domin yanzu ya kai gaban da yanzu wani yana tafiya a hanya ma zaka ga ya ciro, yana nada wiwinsa, yana sha akan hanya, ba tsoro ba komai. Akwai guraren da in ka je kaman gyada ake tallanta. Muna cikin matsala, a taimaka mana. Sannan committee na Buba Marwa, in dai ba ya bada reportin sa ba, to yawa Allah, yawa Nigeria, ya taimaka wa kasan nan, domin shi mai taimakawa ne a ayyukan da yi ba a taba samun sa da aibi ba. Wannan aiki da aka bashi ya tabbatar yayi shi inda ya kamata. In bai submitin report din sa ba, ya dawo baya ya zo ya bincika, domin in ba haka ba za a yi kitso da kwarkwata. Za a zo a wayi gari, masu shaye-shaye su karu, matan aure ba za su daina ba, matasan mu a karu.
Warfin kenan da ma'aikatan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA suka yi akan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi. Da hakan ya haɗa da rashin ƙarin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki, ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. To idan Allah kai mako mai zuwa, za mu kawo muku tattaunawa da wannan fili da tsohon shugaban hukumar NDLEA Malam Ahmadu Giyadi, wanda aka zarga da rashin tabuka abin kirki a hukumar. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasir Adamu Alhikaya, ni Sarfili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfili Hashin Gumel da maimakin shirin ciki da gaskiya, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru.
Za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan mako da jaridar Le Jeune ta kasar Jamhuriyar Kamaru. An da babban labarin ta take nuni da cewar kasar Guinea Equatorial tana kokarin gina wata katafariyar katanga tsakanin ta da makwabciyarta kasar Jamhuriyar Kamaru. Haka bai yi wa mahukuntan kasar ta Kamaru dadi ba. Jaridar Bisahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi har yanzu yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya waɗanda suke jibi a dajin nan na Minawawo suna kokawa kayan da aka mayar da mutum 133 kacal daga cikin 50,000 din da suke jibi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Le Message ta labarta mana cewar hukuncin da kotun sojojin kasar ta Kamaru ta yanke wa jagoran yan awaren kasar Mr. Ayuk Tabe da magoya bayansa sutara na daure rai da rai zai iya jefa al'umman kasar cikin halin ni'asu. Jaridan The Guardian kuma ta hango mana cewar masu amfani da harshen English sarauniya Ingila sun ce muddin idan gwamnatin kasar bata kawo sassauci ba ga shugabannin yan aware, zaman lafiya zai iya faskara a fadin kasar. Jaridar Anadot kuma cewa ta yi yanda hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon ta ce saura kwanaki biyu kacal rage mata na sabunta sunayen al'umma a kunnin zaben kasar, domin za ta ci gaba da gudanar da waɗansu manyan ayyukanta kasancewar za a gudanar da zaben yan majalisar dokoki da kuma shugaban shugabannin kananan hukumomi na kasar. Jaridar Economy kuma cewa ta yi har yanzu gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana cikin halin kakanikan yi kasancewar irin yanda tattalin arzikin kasar yake neman durkushewa tunda take yaki gaba da gaba da kungiyoyin ta'addanci a fadin kasar. Jaridar The Sun kuma ta bayyana mana cewar yanda masu dauke da bindigogi a yankin yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru suke barazana ga mazauna wannan bangaren. Sun ce suna bukatan a raba kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu, mujaddai in hakan bai samu ba za su shiga bada yakan al'umma. Zamu kammala shirin jaridun namu ne na wannan mako da jaridan Cameroon Web anda ta labarta mana cewar an kai wadansu mungayen harhare a garin Dop dake yankin yan awarin English kasar Jamhuriyar Kamaru anda maharan suka halaka mutane uku. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Dabbani Joja Kadara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga mutanen jihar Niger. To a halin yanzu ga zaɓe kananan kome ya kullu kai nan jihar Niger. To ina kira ga jama'a musamman yan Niger. Duba Allah kada mu duba baki, mu duba mutum wannan kishin kasa wanda zai yi mamu aiki a kananan hukumominmu shi ne zamu sa gaba. Ina kira ga jama'a don Allah kada mu zaɗi cibin dare. Allah ya sa kokokinmu mu zaɗi nagari wanda zai yi ma jama'a aiki kuma ya yi koyi da gwamnan Zamfara.
Assalamu alaikum, sashen Hausar Murya Amurka. Me magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala na madadin jihar Dugawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga mai juna shugaban ƙasa jalan Muhammadu Buhari hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ya kamata a canza na shugabanci. To mun ɗan Najeriya sun ɗaga da shugaban wannan hukuma tana ɗaukan mataki mai tsanani akan mutanen da suka zaci dukiyar al'ummar ƙasa. Amma wannan shine da wannan hukuma take yi ya kamata a canza mata shugabanci wanda zai dace da ita, domin ɗan Najeriya suna cikin baƙin ciki da damuwa game da irin satar da aka ɗirga musu a lokacin da jam'iyyar PDP take miki da wasu ɗan ƙwayayi a gwamnatin Jalal Muhammadu Buhari waɗanda suka kai da dukiyar al'umma.
Assalamu alaikum, ra'ayi mu kawo magana ne sai kira mai hula na ta al'umma jihar Taraba. Mun ne zagayowar ranar samun jihar Taraba, da fatan Allah zai ba mu shugabanni na gari a jihar Taraba.
To madalla, kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ce ƙasarsa za ta karɓi tallafin kuɗaɗe da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na G7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin Amazon mai dausayi, idan har shugaban Faransa Emmanuel Macron ya janye baƙaƙen kalaman da ya yi. A jiya Talata, shugaban na Brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban Macron ya zarge shi da yin ƙarya, yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin nan sai a fara tattaunawa. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce idan har takwaran aikinsa na Amurka shugaba Trump na so su gana, to fa sai ya fara sharar fage da ɗage takunkuman da ya ƙaƙaba wa Iran ɗin. A cewar Rouhani, Iran ta riga ta bayyana cewa ba makaman nukiliya take shirin ƙerawa ba, yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne. Kuwa baya-bayan nan shi da kansa shugaba Trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan ƙasar ta Iran. Amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a Hong Kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta ɗauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan. A ƙarshen makon da ya gabata, 'yan sanda sun yi ta harba hayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati, yayin da su ma suka yi ta mayar da martani da bom ɗin da ake haɗawa da man fetur da duwatsun bulo. Yayin da sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya ƙaddamar da gwamnatin haɗakar da aka kafa, ɓangaren 'yan adawa na ƙorafin cewa an ajiye su a gefe. A farkon makon nan shugaba Felix Tshisekedi ya ayyana jami'an gwamnatinsa watanni bakwai bayan da ya lashe zaben da ya bashi damar karewa kan karagar mulki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huni lafiya.